dake dauke da mutum 62 a cikin sa. Mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya fada. A cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin safari na kasar Indonesia, kwararru masu iyo a karkashin ruwa na neman su, kuma muna fata ba zai dade ba za su fito da su. A yau Lahadi, kwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane, tarkacen jirgin da kuma tafafi a cikin ruwan da ke kusa da Jakarta, babban birnin kasar.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, a yayin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasar Amurka Joe Biden a ranar 20 ga watan nan na Janairu, ɗan siyasa a jamhuriyar Niger sun fara bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan farmakin da wasu magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka kai wa zauren majalisar wakilai a shekaran jiya. A wata hira da wakilin sashen Hausa Salamanmu na Barma da wani dan siyasa Alhaji Asomana Muhammadu, ya nuna rashin jin dadin sa game da faruwar wannan al'amari da yace bai dace da kasar ta Amurka ba.
Abin kunya ne a ce shugaban kasar Amurka an kada shi a zabe na shugaban kasa wanda kowa ya shaida a cikin Amurka har da mutanen jam'iyyar shi, kuma har yanzu yana abori yana sa mutanen shi magoya bayan shi su zo su karkashe dukiyar kasa su kaima dakin shawara na 'yan majalisu hai matsayinan dan siyasa a nan Niger. Ganin nika ma yau Niger tana gaban Amerika wajen suka demokradiya. Ina san Amerikawa irin wa'annan mutane su yi tunani kake su dauki ransu. Kasa Amerika kasa ce wadda ake koyi da ita ta suka demokradiya.
A ganinka menene ya kawo faruwar wannan al'amari?
To abinda ya kawo faruwar wannan al'amari san kai ne kadai, saboda kasa Amerika kasa ce wadda ta hada kowa da kowa, kowane jinsi. Saboda haka ina ma Amerika fatan alheri ga wannan sabon shugaban kasa da suka samu su maido daraja Amerika a idanun duniya.
Wace hanya ce kake ganin shi sabon zababban shugaban kasar ta Amurka zai bi domin maido da daraja da kimar ita kasar a idanun duniya?
Ko magana wadda yi shekaran jiya radda aka kai ma wannan 'yan majalisa hari wanda ya kamata su sa hannu bisa rantsar da shi, wannan magana ta shi ita kadai tana sa wa Amerikawa hankalin su ya kwanta. Tunda magana da wanda zai barin gado shi da kai ne ta maido shi bisa ga hanya inda ya yi kira ga magoya bayan shi su koma gida. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, na ji dadi ga wannan manyan kafofin watsa labaru Twitter da suka sa shugaban kasa Amerika da zai barin gado bisa abin da Saruk San Lisnoir ba shi iya wata magana a Twitter kin shi. Na ji dadin haka. Suna gwada 'yan kasa Amerika ne kuma mutane wanda kasan demokuraɗiyya, suna san demokuraɗiyya ta ci gaba a kasar Amerika.
To madalla a gaida sallah Mummuna Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wani harin bom da ya faru da safiyar yau Lahadi a babban birnin Kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin kasar da wasu abokan aikinsa biyu. Jami'ai sun ce wata nakiya mai magana ɗisi ce ta auna motar da ke ɗauke da Ziya Wadan, mai magana da yawun dakarun National Protection Force a ma'aikatar cikin gidan kasar. Harin kuma ya jakata mutum ɗaya a cewar wata sanarwa. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da aikin na ta'addanci, ya kuma ba hukumomin da suka dace umarnin kama waɗanda ke da hannu a harin, a cewar ofishinsa. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin bom ɗin, amma Ghani na ɗora laifin kitsa harin a kan mayakan Taliban. Wani shahararren ɗan jaridar ƙasar Zimbabwe Hopewell Chin'onu ya bayyana a gaban kotu a jiya Asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa ƙarya. Ƙungiyoyi masu sa ido akan ayyukan 'yan jarida na fargaban kaman Chin'onu, wanda shine na uku cikin wata shida, ka iya zama wani bangaren kokarin da gwamnatin shugaba Emmerson Mnangagwa ke yi na murƙushe 'yancin bayyana ra'ayi ta shafukan sada zamanta. Chin'ono ya zauna kusan tsawon sa'o'i hudu yayin da masu gabatar da kara ke neman kayan kariyar cutar COVID-19 da za su sanya kafin su ci gaba da zaman shari'ar. Chin'ono ya ce yayi cudanya da mutane biyu da suka kamu da cutar coronavirus. Harrison Nkomo, lauyan kare haƙoƙin bil'adama ne a Zimbabwe kuma mai kare Chin'ono, ya faɗa wa manema labarai cewa kotu za ta wanke Chin'ono daga duk wani laifi na yaɗa bayanan ƙarya.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu sake koma jamhuriyar Niger. Ya zuwa ranar jiya Asabar. Babbar asibitin Galmi da ke jihar Tahowa ta yi rajistar mutane 100 da suka kamu da cutar corona, ciki har da malaman asibiti. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Mutane 100 ne yanzu haka suka kamu da cutar mashako ta coronavirus, waɗanda bincike ya tabbatar da haka asibitin Galmi da ke cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawan jamhuriyar Nijar. Gundumar Malbaza tana iyaka da tarayyar Najeriya da ma gundumar birnin Kwannin. Daman taron majalisar ministoci na ranar Juma'a da ya gabata ya ba da sanarwar kamuwar mutane da cutar ta mashako ta coronavirus da wannan asibitin na Galmi ya rajista a ranar 6 ga watan Janairu da suka kai 89, amma zuwa ranar Asabar da ta gabata mutum 100 ne suka kamu. Daga cikin waɗanda suka kamu da cutar har da ma'aikatan kiwon lafiya na wannan asibitin ta Galmi, kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malaman asibitin na Galmi ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
Ni sunana Dr. Matthew Miguel, likita Galmi ne, wato ina shugabantar da aikin VIH da tuberculosis.
A yau muna iya musan kaman mutum nawa suka kamu a wannan asibiti ta Galmi.
A cikin wanga wata da wata mai wata da wuce mun samu mutane da yawa, bari in fara da cewa tun abin ya bula a watan uku, watan Maris zuwa watan November, mun samu ka uku kadai, wato mun samu mutum uku da mun tabbata sun kama da coronavirus. Don haka tsakanin waɗannan watanni ba su da yawa. Amma tun 30 ga wata godiya da man susun ba mu kayan ai da man muhauna da mun tabbata akwai ka dare da suna da abin da suna zuwa daga Galmi, suna zuwa daga Kunni, suna zuwa daga Madawa da kuma duk kauyuka da yawa, don haka ba ga wuri daya kadai suka zuwa.
Yanzu kenan cikin waɗannan mutum 100 da suka kamu da wannan cuta, ana iya cewa akwai malaman asibiti da su sun kamu da wannan cuta.
Eh, cikin su mutum 100 akwai wasan 30 da suka kama da daga cikin aikatan likita, amma yawancin su sun zo daga wasu wurare daga garuruwa, ba su da wani hulɗa da aikin likita.
Ita dai asibitin Galmi ta da karɓar marasa lafiya da suka hito daga ko'ina a cikin jihar Tawa da ma sauran jihohin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta, musamman tarayyar Najeriya da ke iyaka da wannan yankin. Likitan na Galmi Dr. Matthew Smegal ya yi mini bayanin irin matakan da suka ɗauka domin kace yaƙiyar yaɗuwar wannan allobar ta coronavirus.
Social, there was some money, can I hold
majalisar ministocin da ya gabata ya doki nauyin bude wurin killace masu dauke da wannan cutar a garin Malbaza da ke kasancewa hedikwatar wannan gunduma da karawa asibitin galmi kayan aiki na kula da masu kamuwa da cutar ta coronavirus da marufe asibitin da kara tallafa wa malama asibitin don kara musu guzari bayan wata tawaga daga ofishin ministan kiwon lafiya daga babban birnin Yamai ta je a garin Galmi ta ganewa idanunta halin da ake ciki ko da yake abin ayar tambaya ga jama'a a halin yanzu shine wannan yanki na fama da wannan matsala kuma gashi dimbin dalibai na kwarara a kowace safiya zuwa makarantun nan boko Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Haruna Mamman Bako Wani gari da ake kira Kanya Babba ko Talatar Kanya a karamar hukumar Babura da ke jihar Jigawa. Mahukantan garin sun sanya wasu dokoki dangane da tsare-tsaren aure, ciki har da kayyade lefe da kuma kayan gara. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Garin wanda wasu kan kira Talatar Kanya saboda ranar da kasuwar garin ke ci yana da matsakaicin girma da kuma yawan jama'a daidai gwargwado wanda mafi yawancin su matasa ne. Ita dai wannan doka ta ta'allaka ne akan kayyade kayan lefe da saurayi kan kaiwa budurwa da kuma gara da iyayen amarya kan kai gidan ango. Cikin kayan lefen da aka kayyade ya hada da matsakaicin akwati guda daya a tamfa hudu, leshi daya, shadda daya, gyale daya, hijabi biyu, takalmi da jakar hannu guda daya, kayan kwalliya da sauran yan tarkace duk a hada su cikin wannan akwati. Kayan lefen dai akan dauka a kai su gurin daurin aure gaban waliyan amarya da ango, mahukunta da sauran jama'a domin tabbatar da an bi dokar. Bashir Makama shine mataimakin sakataren kwamitin dokar.
Duba da yanda zamani yake ciki, abubuwa na rayuwa sun yi tsada. Mu iyayen samarin muna ganin irin wahalar da ake shaka kun hada ya aure Allah ya rubuce garin mu samari sosai kuma Allah ya rubuce mu da matan da yawa to amma hey ga matan suna zauna bikin baya yi kuma da muka fa wannan doka mun fadawa mazan domin da yawa matan suna korafi cewa za ki ganin an aure mace a raha a banza take ba wani kudi bane in tan sake ta ba zai wannan mun kafa doka da duk yaron da ya saki ba za a yi magana aure ba sai uban yaro ya zo walin sa kenan an yi magana idan fa yayi aure saki da niyyar wulakanci dan hukunta akan wannan mace mata kaya kadan namiji bai kashe kudi wahala ba su ma iyaye ai suka yi gara da wasu abubuwa na wala to kuma an sauƙaƙa musu
na zanta da samari da ƴan matan garin ga kuma abinda suke cewa
Ibrahim Shehu Kanya eh gaskiya na ji dadin dokar wannan da aka yi sakamakon jin dadin hakan ne ma yasa ajiya na ƙara aure saboda abubuwan sun yi sauki
au mi usa mashi gaskiya ban ji dadin haka ba idan ya ba ta da sutura to ta ya za ta yi wannan shine kayan in ka je shi za ka sa saboda na kan kafin ka tafi ana dan babbayarwa an baka atamfa kala shida tun a biki ka dinke ta gaba kuma me za ka
Jamilu Halluru Kanya gaskiya ni abun bai mini dadi ba duba da irin yanayi da muke ciki mata dai misali dai suna da daraja to amma idan an tashi an ce an rage wannan kayan lefen gaskiya rukun auren ma da daraja zai yi wahala
Zinata Abdulaziz ayu hudin nan saboda wani idan aka riga aka yi maka shikenan wani ba zai sake yi ba daga shekara sai shekara amma at least dai kana da su sai dai ka dinka mutum ko yayi maka ko bai maka ba
wasu daga cikin iyaye mata sun bayyana ra'ayin su game da dokar
Aisha Guli kadan aka batta wannan doka mata ba za su yi daraja ba an dinga wulakanta su kenan
Zazila gaskiya ba mu ji dadin wannan kafa doka ba saboda tsakanina da Allah yayan mata gare mu kuma gahi an muta an ban mana marayu a gaban mu lefe idan an ba mu akwati daya kai kuma kai nawa zaka kai kenan
mai ro ban ji dadi ba gaskiya na nuna damuwa ta sosai ma kwa kan wannan doka na aurar da yarinya amma gaskiya ban ji dadi ba
wannan ya saba da yadda yakan faru a wasu yankunan arewa inda akan kai akwati 3-6 a wasu lokutan guda 12 da kuma shake su da kaya bisa nauyin aljihun masu auren Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Nigeria
madalla a gaida Hawwa Umar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe guda da Madina Mai Shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo
jama'a barkanku da warhaka Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin daƙile cutar coronavirus, akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar